Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa maniyatan jihar Adamawa sun koka akan yanayin da suka samu kansa a ciki sakamakon jinkirin da aka samu na kwashe su zuwa kasar Saudiya. Za kuma ku ji ƙarin bayani akan bukatun malaman makarantar jami'o'in Najeriya da ke yajin aiki yanzu haka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu wurajen ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami wanda ya haddasa hasarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke. Shugaba Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da KKK a matsayin miyagu da suke tada zaune tsaye, abinda Amurkawa ke Allah wadai da shi. Shugaban ya sha alwashin cewa duk wanda ke da hannu a cikin wannan rikicin wariyar launin fata a Charlottesville za a hukunta shi, kuma abinda ya faru mummunar nuna tsanani da rashin haƙuri da juna da kuma tada tsaye. Kalaman na Trump sun biyo bayan suka da ya sha daga 'yan siyasa akan gaza fitowa fili ya ambaci ƙungiyar da sunanta kwanaki biyu da abin ya auku. A wani sabon labari kuma, ba a ga uwar gidan shugaban ƙasar Zimbabwe Grace Mugabe ba, yayin da 'yan sandan Afirka ta Kudu da lauyoyinta suke tattaunawa akan batun bayyananta gaban hukuma domin amsa laifin dukar wata yarinya matashiya a wani otal mai cike da alatu a Afirka ta Kudu. Ministan 'yan sanda Fikeli Mbalula ya faɗa da farko cewar wargida Mugabe tana bada haɗin kai a wannan binciken da ake yi, kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau Talata. Mbalula ya ƙara da cewa wargida Mugabe za ta huskanci doka. Daga bisani wata majiya daga wani babban ɗan sanda na cewar ana ci gaba da tattaunawa akan batun ta bayyana gaban hukumomin 'yan sanda, sai dai majiyar ta ce a halin yanzu ba a kai ga yin kame ba. Wasu kafofin labarai a Afirka ta Kudu sun ce ba a shirya takardar sammacin kame ba. Wani jami'in kotu ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba shi da wasu takardu a hannunsa da suke ɗauke da sunan wargida Mugabe. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'umman ƙasar Kenya suna cikin zaman jiran tsammani na fitowar sanarwar madugun 'yan adawa Raila Odinga da ya ki amincewa da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka sanar a ranar Juma'a da ya gabata. Yana ikirarin an tafka magudi a zaɓen. Odinga da haɗakar ƙungiyoyin adawa ta NASA sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba, amma kuma sai suka fasa. A maimakon hakanin kuma suka fitar da wata sanarwa da ke cewar a gobe Laraba ne za su fitar da matsayin nasu, inda suka ba da uzurin tattaunawar gaggawa mai girma da tsarkakiya akan batutuwa da suka dace a kai. Hukumar zaɓen ƙasar ta sanar da sakamakon zaɓen a ranar 11 ga watan Agusta, inda shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe zaɓen da kashi 54.5 cikin 100. Kana Odinga ya samu kashi 44.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Odinga ya ki amincewa da sakamakon zaben kuma yace an yi kutse a kwamfutocin hukumar zaben. Yan adawan sun yi watsi da shawara da aka basu su kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Tuni dai fadar shugaban Amurka ta White House ta mika gaisuwar barka ga shugaba Kenyatta akan zasaki zaben sa. Sanarwan kuma ta ce Amurka ta yi na'am da jawaban kungiyoyi masu sa ido na cikin gida da na ƙasa da ƙasa wanda suka ce an yi zaɓe cikin gaskiya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban Amurka Donald Trump ya zo daya cewa dakatar da shirin makaman nuclear na Korea ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban ƙasar na Japan ya shaidawa manema labarai a birnin Tokyo cewa shi da Trump sun amince a kan wannan batu ne a hirarsu ta wayar tarho a yau Talata. Tattaunawar tsakanin abokan ƙawancin ta zo ne daidai lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yake faɗi cewa zai jira kafin ya kai farmaki a Guam na Amurka da ke yankin Pacific. Jami'an Koriya ta Arewa sun faɗawa kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA cewa wato shugaba Kim ya samu rahoto daga sojojinsa akan shirin kai farmaki a Guam, inda cibiyoyin aikin sojin Amurka da dama suke zaune. Rahoton ya ce Kim zai ci gaba da sa ido akan abin da ya bayyana a matsayin sakarci da rashin hankali na Amurkawa kafin ya zartar da hukuncinsa na ƙarshe. Sai dai an rawaito kalaman nasa yana cewar idan Amurkawa suka ci gaba da ayyukansu a yankin Koriya, to arewacin Koriya zai biyo sahu da shirinsa kamar yadda ya tsara.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da maniyyatan jihar Adamawa ke kokawa akan jinkirin da aka samu wajen kwashe su zuwa kasar Saudiya, Amirul Hajj kuma kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Kabir Mijinyawa ya ce ba zai yi sassauci ba wajen ladabtar da duk mahajjacin da ya nemi keta sharaɗa da dokokin hukumar kula da jin daɗin mahajjata ko na kasar Saudiya. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu.
Sau biyu kenan ake soke tashin jirgin ɗaukar mahajjata na jihar Adama daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola fadar jiha, abin da ya sa wasunsu suka share sama da kwanaki biyar a sansanin. Dalilin da ya sa maniyyatan soma gunaguni da kokawa da halin da sansanin da ke wata makarantar firamaren ke ciki.
Sunana Musa Hamza daga ganye na ni na fito. To gas mu mun kai kwana bakwai ne nan yau, takardanmu bai fito ba. Gaskiya saurukan gashi nan wallahi kan sai da mu muka je kasuwa mu muka sassaya rigan soro ciki mu muka kwana da magunguna kanmu da kanmu ma mu muka saya. Misali ma yanzu nan ma akwai maganin da anka kawo mana na naira 300. Gaskiya rayuwar mu kan babu kyau kwata kwata gabakin daya.
Sunana Hamza Adamu daga Tongo local government. Muna fama da kwana a primary school, muna fama da sauro kan a tagaici. Wanda ya kwana anan daya bai magana ya wahala kan sauro ba kan yayi magana ne. Muna wahala kan kwanciya wurin kwanciya da kuma sauro.
Sunana Hajiya Aisha Umar daga Ganye. Ranar Laraba kan muka iso. A wurin kwana kam da yake makaranta ne, kuma makaranta na yara ba windoji. Kuma wannan zuwa daman zuwa na karamin lokaci ne za ku zo ku yi. Tabarmai mun saya anan, muna kwanciya kai ba window ba kyaure. Gaskiya akwai sauruka.
Ko da samun labarin niyyar maniyyatar na kaddamar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su, Amirul Hajj na jihar Adamawa kuma kakakin majalisar dokoki Honorable Kabir Mijinyawa ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen ladabtar da duk wani da ya nemi ya yi wa sharuɗa da kuma dokokin hukumar kula da mahajjata ko ma keta dokar kasar Saudiya.
Ba zan yi muku wannan sassauci a wannan magana da nayi, kuma ku tabbatar da cewa tun yanzu kun fara mini ni ne Amirul Hajj, ni ne leader of delegation da ni za ku je ku ce kana ba ni magana daga nan ko kuna so ko ku ba kwa so ku san ni ne zai yi magana kam daga nan ku fara nuna mini rashin daya billahi lazi la ilaha illallah wa ni je kuskure a can zan waika.
Gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla hakuri ya baiwa maniyatar tare da tabbacin cikin dan karamin lokaci hukumar za ta warware matsalar jinkiri da ake samu na isowar visar su. Na nemi in ji bayanin matakan da hukumar kula da jin daɗin mahajjata ta jihar Adamawa ke ɗauka domin kyautata jin daɗin mahajjatan a sansanin su ta bakin babban sakataren ta injiniya Abubakar Bobboy a ofishinsa da kuma ta wayar hannu da sakonnin katta kwana, amma ban yi dace ba. Kawo yanzu jirgin Flynas na ƙasar Saudiya ya yi kafa biyu na maniyyata 839 daga cikin 2,600 da suka cika sharuɗan sauke fara Libana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Madalla a gaida Sanusi Adamu. Yajin aikin gama gari da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya shiga rana ta biyu yau bisa umarnin shugaban kungiyar ASU, wanda ya ce malaman su ajiye alƙalamansu har sai sun samu biyan bukata. Madina Dauda na da ƙarin bayani.
Yodo Ogunyemi ya ce rashin cika alƙawalin da gwamnati ta yi na bada naira trillion 1.3 tun shekara 2009 yasa suka yajin aiki na jan kunne a shekara 2011 da kuma 2012. Bayan yajin jan kunnen ne, gwamnati ta ba kungiyar malaman naira biliyan 200. Shine har yanzu gwamnati bata ƙara motsawa ba.
Government is in arrears of 825 billion naira.
A nan biyo dogon yamin ne yake cewa akwai raguwar bashi akan gwamnati har na naira biliyan 825. Duk da haka jihohi sai kago jami'ai suke yi bayan babu kuɗin gudanar da su. To baya ga waɗannan kuɗaɗe, menene malaman ke buƙata wajen kawo gyara? Tsohon shugaban ƙungiyar ASU ta ƙasa Nasiru Isa Fage ya yi ƙarin haske.
Mun yi amince da gwamnatin tarayya cewa maganar fansho na malaman jami'a da kuma sauran ma'aikatan jami'a za a yi wani kamfani wanda shi wannan kamfanin shi zai ɗau kuɗaɗen fansho ya riƙa juyawa yanda duk wanda zai fita daga jami'a zai samu kuɗin shi ba tare da ya samu wata matsala ba.
Daga dukkan alamu yajin aikin nan da kuke yawan yi yana ruguza tsarin ilimi a ƙasar nan. Misali, yanzu za ku tafi yajin aiki a daidai lokacin da ɗalibai za su fara jarabawa. Ba ka ganin za a yi ta zargin ku da cewa abu kaɗan sai ku yi yajin aiki?
Abu kaɗan za mu je yajin aiki, rabonmu da mu je yajin aiki tun shekara ta 2013. To amma kuma a kalle shi ma dai da idan fahimta, idan muka ƙi zuwa yajin aiki jami'o'in nan suka ruguje, wane ne za a nuna wa yatsa a ce shi ya taimaka aka ruguza wannan abu? Abin da nake nufi a nan shi ne, idan mutane sun duba sun gani da a ce malaman jami'a ma ba sa yin wannan yajin aikin wanda zai tilasta wa gwamnati ta dan tsakuro daga cikin abubuwan da ake sacewa ta sa a cikin jami'o'in nan, da yanzu ma jami'o'in sun ruguje gaba ɗaya. Saboda haka mu a wajen mu ba wai muna zuwa yajin aiki ne don kawai muna sha'awar mu yajin aiki ba, sai mun yi duk iya abin da za mu yi mu tabbatar cewa ba za mu je wannan yajin aikin ba idan abin ya gagara, ba mu da wani zaɓi. Abin da kawai ya rage wa ma'aikaci shi ne ko a cikin abin nan na ILO, International Labour Organization, abin da kawai ma'aikaci yake da ƴanci da shi shine idan yanayin aikin bai masa ba yana da dama ya janye aiki. To abin da muke amfani da shi kenan, kuma mun fahimci cewa inda ma a ce daga barazanar da muka yi nan na sati ɗaya a shekarar ta wuce gwamnati ta zo ta aiwatar da dukkan abubuwan nan, ai da ba za mu tafi yajin aiki nan sai ba ta gani ba.
Madalla gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke haifar da yajin aiki. Kafin mu bude layukan mu, ku ci gaba da jin wannan waka.
Ilimi rayuwa ce, duniyar mu da lafiyar mu. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
A kina magana da Ibrahim Shehu kai da karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To ni shawara da zan ba su malamai wato na jami'o'in wannan kasa sai su yi ne yadda ta kasa. Amma kuma kawarin da aka dauko an dauko shi ne tun lokacin jam'iyyar PDP lokacin da take da madafun iko, kuma ita wannan gwamnati da ta zo har ta iya ba su naira miliyan 200 kamar yadda su suka tabbatar da cewa an ba su. To amma abin da ya kamata ita kuma bangaren gwamnati ya kamata ta tabbata cewa waɗannan malamai suna yi don ci gaban ilimin ƙasa ne da 'yan ƙasa, ba don suna yi don kansu bane.
To mun gode Mallam Ibrahim Shehu daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Da wa muke magana daga Nasarawa? Daga Nasarawa da wa muke magana? To layin malami daga Nasarawa ya goce. Yanzu kuma bari mu je Kano. Da wa muke magana daga Kano?
To kuma magana da Umar Ofusa Ungo offline ne, fata kuma dan ungen nan ta Aminan Jira daga nan jihar Kano, Najeriya.
To Mallam Umar, muna jin ka.
Gaskiya ne, yau ne da daɗin kama ku a wannan shiri da kuke na faɗin ra'ayinku. Gaskiya wannan abu da ku faɗa ga na?
Muna jin ka Mallam Umar.
Wallahi na ji daɗin kama ku a wannan shiri da nake a tare da ku da kanan jihar Kano. Ga kuma na ji maudu'in da kuka bayar, kuma maudu'i ne mai amfani, gaskiya mai muhimmanci. Ba abin da za mu ce muku, sai dai mu ƙarfafa muku guri yayin da kuke ba mu irin wannan maudu'i, muke tufa albarkacin bakinmu. Kuma ina farin ciki da Amerika da suke ba da ra'ayinmu a kodayaushe. Gaskiya mutanen Kano suna muku fatan alheri. Sunana dai Umar Okusa Ungo Akulai, mai fata ɗan ƙungiyar da ta Aminan Jira daga nan jihar Kano, wato mu kwana lafiya.
To mun gode Mallam Umar daga Kano. Masu sauraro, muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i wanda ke kai ga yajin aiki. Mun samu wani kira daga Abuja.
Ina kira daga Abia State ne.
Daga ina? Abia?
Daga Abia State.
To daga Abia, da wa muke magana daga Abia?
Na magana da Muhammadu Buhari.
To Mallam Muhammadu Buhari, muna jin ka.
Gaskiya ra'ayina, gaskiya ya kamata a ce gwamnati gaskiya billahi ta ainihin ba mutanen nan kudin nan, sun da gaskiya suna yi wani aiki ne domin mu 'yan Najeriya. Gaskiya ya kamata gwamnati ta yi kokari gaskiya billahi, domin shi ne shugaban rayuwa. Kasuman tare da ilimi shi ne jagoran dukkan wani shugaban kasa da wani dai wanda yake rike da wani abu a tawakkali, ilimi ne ya haifi wannan abun. Da zarar aka ce ba ilimi a ƙasa, to komai zai rushe. Gaskiya ga mata mu su kokari su ainihin gaskiya biyan waɗannan malamai, saboda su gina muna ainihin ilimi gaskiya.
To mun gode Mallam Muhammadu Buhari. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na magana da Bukata Jacob.
To daga Filato, muna jin ka Mr. Bukata.
Ina godiya domin gaskiya na daɗe ina neman in kama ku, ban iya samun ku ba sai yau.
Allah sarki.
Ina so in yi ba da goyon baya game da zancen nan da kuke bayani a kai. A gaskiya ana zance cewa wannan gwamnati tun daga wancan lokaci ana da waɗannan damuwoyi musamman na zancen malamai. To ina ganin cewa wannan gwamnati tun da shike tana magana game da abubuwan da ya kamata, to ban ga abin da ya kamata har a ce gwamnati nan ta bar wannan zancen malamai ta kai ga yadda kasa tana koma baya ba. To ina fata gwamnati nan za ta duba da kyau domin ta gane cewa yana da kyau ta gyara tafiyanta, domin ta haka ne malamai ma za su ji daɗi, talakawa ma za su ji daɗi.
To, mun gode Mr. Bukata Jacob. Yanzu kuma bari mu je Jigawa. Da wa muke magana daga Jigawa? Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa? Malami na Jigawa, ko kana tare da mu? To, ga dukkan alama layin malami daga Jigawa ya goce. Masu sauraro, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4:52. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. Mun samu wani kira daga Ilori.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Muna magana da Muhammadu Basir daga Ilori.
To, Malam Muhammadu, muna jin ka.
Ni ra'ayina akan Baba Buhari ne.
To,
ni na fatan Ubangiji Allah mai domin shi gida lafiya.
To, amen.
Da fatan ku sake lafiya.
To, mun gode Malam Muhammadu. Yanzu kuma bari mu je Adamawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Adamawa?
Kina magana da John Muhammad ne daga Mubi, Adamawa State.
To, Mr. John, muna jin ka.
Gaskiya ra'ayi na game da wannan yajin aikin malaman jami'a a gwamnatin da dai ta shude, gaskiya sun yi ta gwagwarmaya. Amma tun da gwamnatin nan ta shigo, sun ɗaga musu kafa dai na kusan shekara biyu yanzu. Yana da mahimmanci da dai sun shiga ko sun hau teburin sasantawa da wannan gwamnati tukuna, domin gwamnati din tana tangal-tangal ga tattalin arziki da waɗansu abubuwa dai nan kewaye. Da zai yi kyau su fahimci juna sosai game da yanayin da ƙasa take tafiya, domin kada a sake samu matasa su bazama cikin gari a ƙara samun waɗansu abubuwa na ta'addanci da sauransu. Shine nawa ra'ayi.
To, John Muhammad kenan daga Adamawa, kuma yanzu haka dai lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu a nan. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani batun na daban.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin watanni shida da suka wuce, an samu gagarumin nasara wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS. Daga shekarar 2014, lokacin da ƙungiyar take ji da kanta, ƙungiyar ta rasa kashi 78 cikin 100 na wuraren da ke ƙarƙashin ikonta, kuma take dogaro a kansu a Iraki, kuma kusan kashi 58 cikin 100 na wuraren da take dogaro da su a Siriya. Ba su da sauran iko a wuraren. Kusan kashi 30 cikin 100 na wuraren da aka kwace daga hannun ƙungiyar ISIS, wato kimanin kilomita 20,000 murabba'i, ya faru ne a cikin watanni shida da suka gabata, a cewar wakili na musamman na ƙungiyar ƙasashen da ke fafutukar kawar da ƙungiyar ISIS, Brett McGurk, a jawabin da ya yi wa manema labarai a kwana-kwanan nan, musamman game da dukkan wuraren da ƙungiyar ta rasa ba ta sake samunsu ba. Ba za su taɓa samun damar kwace ko guda cikin wuraren da aka kwace daga hannunsu ba, kuma za mu tabbatar da dorewar hakan. Ba wuraren da aka kwace kaɗai ba, mafi mahimmanci jama'ar da ke wuraren. Kusan mutane miliyan 5 da ke zama ƙarƙashin ikon ƙungiyar ISIS ba su ƙarƙashin ikon ƙungiyar a yanzu. Ayyukan ƙungiyar gamayyar fafutukar kawar da ƙungiyar ya entar da su. An samu wannan sauyi ne a sakamakon sauye-sauyen da aka sa gaba da farkon fara mulkin shugaba Donald Trump, a cewar wakili na musamman Envoy McGurk. Na farko, fadar White House ta tura jami'an tsarawa da shirya dabaru daga birnin Washington, daga mataki na farko zuwa manya-manyan kwamandojinmu da ke ƙasa. Wannan ya taimaka kwarai wajen nasarar da muka samu akan ƙungiyar ISIS. Na biyu, sai muka kaddamar da hari. Kafin mu kai harin soji, mun yi wa makiyan ƙawanya, domin musamman kada mayakansu daga ƙasashen waje su tsere. Duk wani mayaki daga wata ƙasa da ke cikin Siriya da Iraki, kuma za mu tabbatar da cewa ba su samu hanyar fita daga Siriya ko Iraki ba, a cewar Mr. McGurk. Na uku, mun nemi hanyoyin ƙara ɗaukar ɗawainiya a tsakanin ƙasashen haɗin gwiwa. Ko kuma in ce dukkan ƙasashen sun taimaka. kuma da ƙarshe mun sa kowace gwamnati a lokacin aikin ta kai hari ta kowace hanya a cewar Mr. McGough. Muna amfani da damar da muka samu ba wajen yin aiki asiri da iraje kadai ba, amma mu tace hanyoyin kudaden shigar da ke tsakani da kuma hanyoyin farfagandar da ke ruruta kungiyar ta'addanci irin wannan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaida Ibrahim Jarmai, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa karfe 4:56. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu wurajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami da ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke. Shugaban na Amurka Donald Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da kuma 'yan KKK a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye, abinda Amurkawa ke Allah wadai da shi. Wani labarin kuma, ba a ga uwar gidan shugaban ƙasar Zimbabwe Grace Mugabe ba, yayin da 'yan sanda na Afirka ta Kudu da lauyoyinta suke tattaunawa a kan batun ta bayyana da kanta ga hukuma domin ta amsa laifin dukar wata yarinya matashiya da ta yi mata a wani otel mai cike da alatu a Afirka ta Kudu. Ministan 'yan sanda Fikile Mbalula ya faɗa da farko cewa uwar gida Mugabe tana ba da haɗin kai kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau Talata. Mbalula ya ƙara da cewa uwar gida Mugabe dai za ta huskanci doka Afirka ta Kudu. Al'umman ƙasar Kenya suna cikin zaman jiran tsammanin fitowar sanarwar madugun 'yan adawa Raila Odinga, wadda yake amincewa da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka sanar a ranar Juma'a da ta gabata. Yana iƙirarin an tafka maguɗi a zaɓen. Odinga da haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawa ta NASA sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba, amma kuma sai suka fasa yin hakan. A maimakon hakan ne kuma suka fitar da wata sanarwa cewa gobe Laraba ne za su fitar da matsayin nasu, inda suka ba da uzuri na tattaunawar gaggawa mai girma kuma mai tsarkakiya a kan batutuwa da suka dace a kai. Hukumar zaɓen ta ƙasar dai ta sanar da sakamakon zaɓen ne a ranar 11 ga watan Agusta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.